Daga birnin Washington DC muryar Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama muka sai a zangon FM na BOY Africa dake a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Dalol sai kuma Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na boahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, yanzu ma dai ni ne Sarfil Hashim Gumel daga nan birnin Washington DC tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Cikin shirin za ku ji cewa Jamhuriyar Niger da Jamhuriyar Benin sun jaddada shirin farfado da aikin shimfiɗa layin dogo tsakanin ƙasashen biyu. Haka kuma muna tafi da shirin tsintsiya maɗaurin kiɗa na Jummai Ali da shirin jawabai daga dattawa na Ibrahim Kalmasi Garba. Sai kuma labaran wasanni daga Najeriya. Amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum. Yan sanda a birnin Munster dake Jamus sun ce wata mota ta kutsa cikin wani cincirindon jama'a, lamarin da ya kai ga mutuwar wasu mutane tare da jikkata wasu da dama. Yan sandan yankin sun aike da sakon Twitter suna cewa an samu asarar rayuka da kuma waɗanda suka jikkata. Sun kuma gargaɗi ga jama'a da su guji yin rigamalan masallaci kan wannan lamari wajen ayyana haɗarin a matsayin harin ta'addanci, domin a cewar 'yan sandan lamarin bai jima da faruwa ba. An kuma gargaɗi ga jama'a da su kaucewa ratsawa ta tsakiyar birnin. Ko da yake 'yan sanda ba su fitar da adadin mutanen da suka mutu ba, amma ministan cikin gidan ƙasar ta Jamus ya ce mutane huɗu sun mutu kana wasu 30 sun jikkata. Jaridar Bild da ake wallafawa a Jamus ɗin ta rawaito cewa mutane shida na cikin mawuyacin hali. Wasu rahotanni sun ce direban motar ya harbe kansa, amma kuma 'yan sanda ba su tabbatar da aukuwar hakan ba. Tsohon shugaban Brazil Luiz Inácio da Silva, wanda kotu ta yanke hukuncin zaman gidan yari, ya ce zai miƙa kansa ga hukumomi kwana guda bayan fito da magoya bayansa suka yi da 'yan sanda da aka ba umarni su kama shi. Sai dai tsohon shugaban ƙasar bai bayyana inda zai je ya miƙa kansa ba, amma shugabannin jam'iyyarsa sun ce nan ba da jimawa ba zai kai kansa. A jawabin da ya yi na farko tun bayan da aka bada umarnin kama shi a ranar Alhamis, da Silva ya faɗa wa magoya bayansa cewa yana da gaskiya a shari'ar da aka mai. Ya ƙara da cewa hukuncin yana da nasaba da yunƙurin hana shi tsayawa takara a watan Oktoba. A jiya Juma'a da Silva ya kamata ya fara zaman gidan yari, inda aka yanke hukuncin zai zauna har na tsawon shekaru 12 bayan da aka same shi da laifin cin hanci da rashawa. Amma maimakon haka sai ya je ginin hedkwatar ƙungiyar ma'aikatan ƙarafuna da ke Sao Paulo, inda dubban magoya bayansa suka zagaye shi sanye da jajayen riguna suna rera mai waƙar yabo, lamarin da ya hana 'yan sanda su kama shi. To labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Asabar, ma'aikatan lafiya a yankin zirin Gaza da ke ƙarƙashin kulawar ƙungiyar Hamas ta ce aƙalla mutane 9 aka kashe, ciki har da ɗan jarida ɗaya, bayan da dakarun Isra'ila suka harbe su yayin wata arangama da aka yi a kan iyakar yankin. Ma'aikatan lafiya ta ce an harbe Yasser Murtaga a jiya Juma'a, wanda ɗan jarida ne mai ɗaukan hoto da ke aiki da kamfanin dillancin labarai na Ain a yankin na Gaza, duk da cewa yana sanye da rigar da ta nuna cewa shi ɗan jarida ne. Dakarun Isra'ila sun ce ba za su yi wani bayani kan wannan zargi ba, domin suna kan nazarin yadda al'amarin ya faru. Baya ga mutane 9 da suka rasu a arangamar, ciki har da wani matashi mai shekaru 16, akwai kuma wasu mutane kusan 500 da suka jikkata sanadiyar harbin bindiga da dakarun na Isra'ila suka yi ta yi, a cewar ma'aikatan lafiya ta yankin Gaza. A jiya Juma'a dakarun na Isra'ila suka riƙa jefa hayaƙi mai sa ƙwalla tare da harba harsashe na roba da kuma na gaske domin daƙile masu ƙoƙarin ƙetare kan iyakar ta Isra'ila. Yau 7 ga watan Afrilu, hukumar lafiya ta duniya WHO ta cika shekaru 70 da kafuwa, sannan rana ce har ila yau da aka ware a matsayin ranar lafiya ta duniya. Hukumar ta WHO ta jagoranci ayyuka daban-daban na yaƙi da cututtuka masu saurin kisa kamar irin su bakon dauro, sannan ta haɗa kai da sauran sassan duniya domin yaƙi da sauran cututtuka da suka haɗa da cutar shan inna ko polio, inda a bara bayanai suka nuna cewa yara 17 ne kaɗai suka kamu da cutar a duk faɗin duniya. Rahotanni sun kuma nuna cewa samun allurar rigakafin cututtuka ga wasu yankuna a duniya ya zama babban ƙalubale, lamarin da yasa a takin wannan shekara matsayin wato aka sa mai health for all samar da lafiya ga kowa kenan James Fitzgerald jami'i ne a hukumar ta WHO
Essentially the same barriers we see elsewhere they're geographical
yace kusan irin kalubalen da muke gani a ko ina suna da nasaba da yanki wato wuraren da ake fama da rashin isassun cibiyoyin kiwon lafiya ko kuma matsalolin da ke da nasaba da irin tsawon jiran da mutane ke yi kafin su ga likita da kuma rashin isassun likitocin
Mahmud Lalo kenan karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Madalla Jamhuriyar Nijar Jamhuriyar Benin sun jaddada shirin farfado da aikin shimfiɗa hanyar jirgin ƙasa tsakanin ƙasashen biyu bayan da shirin ya fuskanci tarjiya a baya Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaiman Barma ya aika mana da ƙarin bayani
A yayin wata takaitacciyar ziyarar da shugaban kasar Benin ya gudanar a yammacin jiya Juma'a a nan Yamai ne shugabannin biyu Isu Muhammadu na Nijar da Patrice Talon suka tantauna maganar farfado da ayyukan shimfiɗa hanyar jirgin ƙasa da nufin samar da sassaucin sufurin kaya daga tashar jiragen ruwan Kwatano zuwa Doso a cewar shugaba Patrice Talon a wannan karin aikin zai gudana ba tare da wani cikas ba yana mai cewa domin tabbatuwar wannan aiki da aka dade ana mafarkin sa mun juya zuwa wajen kasar China kasancewar yana daga cikin abubuwan da ta saka a jerin ayyukan da ta warewa biliyan 60 na dalar Amurka a matsayin wani tallafin samar da ci gaban kasashen Afirka irin wannan tallafi ba kasafai ake samun makamancin sa ba cikin sauki ya ci gaba da cewa wannan hanyar jirgin kasa ba Niger da Benin kawai za su amfana da ita ba a Nigeria da Togo da Burkina Faso su ma za su ci moriyar ta saboda haka za a samu bunƙasar tattalin arzikin yankin idan ta kammala Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
to a gaida Sule Mumuni Barma yanzu kuma ga Jummai Ali da shirin mu na gaba
Tsintsiya
madaurin ki daya
Assalamu alaikum masu sauraro tsintsiya madaurin ki daya Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin To kamar yadda aka sani sassa da dama a Najeriya sun fada bala'in tashe-tashen hankula da suka hada da na bambancin addini da kabilanci da sabani tsakanin makiyaya da manoma da kuma sace mutane domin neman kudin fansa da sauran masifin da suka janyo hasarar rayuka masu yawa a kasar a saboda haka ne a duk lokacin da suka samu dama al'umman Najeriya na ci gaba da tofa albarkacin bakin su akan hanyoyi ko kuma matakan da za a dauka na samun zaman lafiya kamar yadda wakilin sashen Hausa Nasiru Al-Hikaya ya aiko da wannan rahoto kwanaki
Kungiyoyin fararen hula na ci gaba da taruka don wanzar da jituwa tsakanin kabilu da yankuna da zummarcin mu nasarar tsayar da zubar da jini ba tare da haƙƙin shari'a ba. Najeriya dai yana da manya da ƙananan kabilu, da har yanzu zaman gari ɗaya baya hana kowane bangare cewa mu ne masu mallakar nan waɗancan ƴan daɗi ne yasa suka zauna a gari. Hakan bai rasa nasaba da bambancin al'adu ko son cin magurin ƴan siyasa. Sakataren gwamnatin Najeriya Boss Mustapha ya ce duk zababbu ya dace su haɗa kai don kawo salama.
Don mun tabbatar akan cewa muna da haƙƙin mutane Najeriya an zabi president mu an kira mu dai mu zo mu taya da aiki wajibi ne a gare mu mu tabbatar mu yi aiki ga talakawan kasar nan don kuriyan nan da suka jefa mana a 2015 din nan ba tilasa su mu kai ba ra'ayin su ne ya kawo ga zaben mu don haka kuma muna da haƙƙi mu tabbatar mun biya musu bukata
Anthony Oda dan kabilar Idoma ne daga Benue dake campaign din zaman tare
da za a ce wai Fulani sai ce wai TV ya kashe mishi shanu sai TV ya ce munci sai mu dinga kira TV munci da wasa dukan mu ana yin wasa to Fulani kuma muna ganin Fulani a mishi wasa a ce shi mutumin daji dama ba Fulani ba ana rera shi nan ce mutumin daji bai da gida ana wasa da shi haka muke
da alamu nan gaba a tunanin ku za a sake samun zaman lafiya a Benue irin
na
da
is possible domin Fulani na dannan har yanzu ba suna nan wajen fa har yanzu da suka za su je local government headquarters just zona dan suka gan lafiya zuwa su koma daji nasu
shi ma Tasiu Muhammad Ringim na mara bayani ga kudirin gwamnatin Najeriya na samar da gandun kiwon dabbobi ga makiyaya da raye tattalin arziki da salama
babu yadda makiyayi zai rayu ba manomi babu yadda manomi zai rayu ba makiyayi haka kuma tun lokacin da ya kasance turawa in ba ku manta ba a lokacin turawa an yi stamp ma a kasar nan wanda yake stamp din hoton makiyaya ne cattle ranch stamp bana manta ko kwabo ɗaya ne za ka gani na wanda ake aika wasiƙu da shi so ka kenan turawa da suka zo sun tabbatar da cewa akwai wannan abu zaunanne yana cikin tsarin rayuwar mu ba abin da zai gushe ba amma sai kasance mu kuma da aka yafa sai aka yi watsi da lamuran yake kawo tashin hankali amma duk mutumin da yake yana da asali ingantacce daga wani gari a Najeriya mu dai a arewa zai ga maka cewa ya san alaka tsakanin manomi da makiyayi tun wancan lokacin a yanayin ake alaka na coach irin sana'a akwai rashin jituwa da kan iya faruwa lokaci
haka ne ita ma wakilin sashen Hausa Zainab Babaje ta dubi yadda al'ummar yankin tsakiyar Najeriya da ake cewa Middle Belt suke fuskantar matsalolin da suke bukatar daukar matakan gaggawa da kuma waɗanda suka kudura aniya cewa sai sun ga abin da ya turewa buzu nade wajen tabbatar da an samu zaman lafiya da kwanciyar hankali a Najeriya.
Farfesa Yusuf Turaki yace daukacin al'ummar yankin tsakiyar Najeriya na fuskantar matsaloli da ke bukatar samar da matakan gaggawa.
Wurare daban-daban a Najeriya ta tsakiya wanda muke cewa Middle Belt sun sha kuka, sun sha kira, kashe-kashe da ake yi musu yau da kullum. Waɗannan mutane ba su da kariya. Waɗanda suke kashe-kashen suna da bindigogi na zamani. Bayan da sun yi kashe-kashen din sun kore mutane, su sai su dawo su zauna, su kama wurare su zauna. Wato sun zama yan ƙasa, citizen na wurin kenan. Shi yasa mutane mu suna cewa yaki din nan da ake yi na kwatan ƙasa ne. To ya kamata gwamnati ta tashi tsaye ta tsere mutuncin dan Najeriya ko ina yake.
Shi ma shugaban kungiyar raya kabilar Irigwe Sunday Abdu yace abin mamaki shine wurin da ake kashe-kashe a karamar hukumar Basa daf yake da babban barikin soja a nan Jos.
Ga barikin soja a gangan su a wurin amma ba yadda zaki ji wai ana wannan abin kiji sojojin nan ba sa kare mutane Najeriya ba na wani bane Najeriya namu ne gaba daya kuma ba yadda wani ya isa ya shafe mu a kasar a doran kasar nan sai Allah don haka kowa ya hakuri don ba ranan da za a yi a ce ba Kirista a Najeriya ƙarya ne ba ranan da za a ce ba musulmai a nan Najeriya wannan ƙarya ne
shugaban al'ummar Fulani da ke shiyar arewa ta tsakiya dan Ladi Chiroma yace su ma makiyaya suna buƙatar kariya
duk inda naje a arewa ta tsakiya abinda nake faɗa Fulani kenan ku zauna da makiyaya lafiya manoma sori amma a zahirin gaskiya kaman sojojin nan wanda aka kawo na maganin zaman lafiya mun yi mamakin su musamman wanda aka kawo jihar Benue din nan Fulani nan da suke kiwo a jihar Benue Fulani ne ainihin aifaffun jihar Benue kakanni da iyaye wanda sojojin nan yanzu sun hana su sakat su sojojin da kansu sukan ce mana mu janye shanu mu su fita in muna son wannan abun a daina kame mana yare a daina buga mana yara a daina kama su a daina mu daina ce shanu mu sun bata mu fita jihar Benue to wani irin bayani zan wa Fulani akan su fita jihar Benue jihar su ce
a nasa bangaren kuwa kakakin rundunar da ke wanzar da zaman lafiya a jihar Plateau Major Adam Umar yace jami'an suna iya kokarin gudanar da aikin su ba tare da nuna bambanci ba
to idan ka zo kana rabon fadan nan wato abubuwa biyu ne da su ya faruwa ko shi daya ya ce a ka bugo yan bayan dayan ko kuma dukan su biyu su ci kana bin wannan ya ce kana bin bayan shi ma dan ya ce yana bin bayan shi to kuma kaman mu dinnan da kika gani Hajiya wato already dama an riga an mana training na farko wato mu mun zo mu tabbatar da zaman lafiya ne shi yasa duk gaba ɗaya kakin mu iri daya akwai Yarbawa a cikin mu akwai Hausawa akwai Iyamurai akwai kaman Fulani a cikin mu akwai iri duk wani yare duka akwai a cikin mu to amma kuma menene shi wannan kaki sai nuna wato alama ne cewa eh mu gaba ɗaya aikin da muka dau alƙawarin zami shine zami saboda haka babu wani bambanci
a cewar wasu da nazanta da su don bada shawarwari kan samun maslaha kan matsalolin da suka addabi Najeriya za su ci gaba da huduba da fadakarwa kan muhimmancin zaman lafiya Alhaji Abubakar Sadiq, wanda aka fi sani da Sadiq Plaza, yace kaucewa daukar doka a hannun maimakon sasantawa zai taimaka kwarai.
Duk lokacin da abu ya zo ya taso, kada su yadda da jita-jita mutum ya dauki doka a hannun shi. Yana da kyau a koma, muna da sarakuna, muna da shugabanni, muna da shugabannin addinai, koma wajen su a yi musu bayani, in Allah ya da idan aka zauna tare da su za a samu maslaha. A gaskiya magana kashe juna kullun ina dada faɗa ɗaya, zina gaya maka babu addinin da ya yadda wani ya kashe wani, kuma babu wata doka a duniya, a duk duniya, da ta yadda wani ya kashe wani akan wani abu. Saboda haka duk lokacin da abu ya tashi, kar mutum daga ya maka abu kace zaka dauki makami ka kashe shi, wannan ba alkhairi bane.
Shima Arin Itsen Izan daga karamar hukumar Jos ta Gabas yace fahimtar juna musamman tsakanin makiyaya da manoma zai samar da zaman lafiya.
Sakona game da zaman lafiya da manoma da makiyaya shine mu fahimci juna, rashin hankuri ne. Idan makiyaya zo domin ba su iya zama wuri daya, amma ka zo garin wani to ka bi dokan da garin ya fada, da zaka shiga gonar mutum ban ka tambaya zai baka. Kamar ni inai noma ba zan ci kara ba, kowa in ya tambaya za a bashi ya ci abinda gari ya ce kar ya kan in ya ketare ba damuwar da za ka.
Dr. Isa Abdullahi na sashen nazarin tattalin arziki da cigaba a Jami'ar Tarayya da ke kashere jihar Gombe yace daukacin jama'a na da gudummawar da za su bayar wajen tabbatar da zaman lafiya.
Mu dada lura da cewa mu dinnan in muka tallafawa gwamnati ta wajen samar da ilimi mai kyau da kuma rashin yadda da tarzoman nan da kuma shigo da makami da goyen bayan mutanen da za su tada rikici ba a waje mu boye su da sunan cewa ƴan uwan mu ne ko dangin mu, to in muka yi karan tsaye wa ƴan nan abubuwa to gaskiya wayannan rikice-rikicen za su ci gaba da tafiya. Dan kuma muka yi kokarin a gyara, to in Allah ya yarda Allah zai taimake mu a ciki, za mu samu gyara kuma za mu samu alƙibla akan abubuwan da muke yi.
Shi ko Melvin Eje shugaban wata kungiya da ke wanzar da zaman lafiya Global Peace yace jama'a su fahimci cewa
dukkan mu yayin adam ne, gurin Allah muka fito kuma za mu ga mu kuma gurin Allah Allah ya so ba wani amfani aje ana wani hayaniya.
A madadin wakilan sashen Hausa Nasiru Elhikaya da Zainab Babaje, Jummai Ali ke fatar Allah ya tabbatar mana da zaman lafiya da kuma kwanciyar hankali a huta lafiya.
To a gaida jama'a yanzu kuma ga Ibrahim Kalmasi Garba da jawabai daga dattawa.
Assalamu alaikum masu saurare, barkanku da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga gogon naku Elhikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Shugaba Buhari ya shaida kungiyar masu bishara na Arewa cewa baya nuna bambancin addini ko na kwaya zarra. Wannan na zuwa ne daidai lokacin da gefe guda wata gamayyar kungiyar Kiristoci karkashin Pastor Aminci Abu ke cewa Buhari ya gaza.
Dan ka tutan Boko Haram an bashi a villa. Gari ya waye mun ji shi ko yace ai na dan daram.
Shugaba Majalisar Malamai na GBS Jos Sheikh Muhammadu Sani Yahaya Jingir a gagarumin wazi Abuja ya soki lamirin masu tada fitina da fakewa da addini.
Ba addinin da zai cewa wani aje ai fadan kabilanci ko ai kashe-kashe, sai dai yace ai gaskiya ai kon amana, kuma yace ai kashe kace ai kabilanci, wannan ba mai addini bane, dan damfara ne, Allah ya kare mu.
Gwamnatin Najeriya ta fitar da jerin sunayen MPDP da ake tuhuma da almundahana. Kakakin shugaban PDP Shehu Yusuf Kura yayi martani.
Babu wata hukuma da tace yau ga wani dan PDP ya saci kudi. Ba za ka hana APC ta yi wannan babato ta karairaye ba.
Daidai lokacin da yan sanda ke cewa sun kama wadanda suka arce daga yari kan batun dino mai layi, Allah yayi wa Sanata Bukar Mustafa Rasuwa. Nasura da Malika Mara Amurka daga Abuja, Najeriya.
Haka dai, to yanzu za mu shiga zauranmu na jawabai daga dattawan Arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan Arewacin Najeriya jawabai yau su ne shugaban 'yan Shi'a Shiyar jihar Katsina, Sheikh Yakubu Yahaya, da kuma Rabaran Numa Usani daga Jamhuriyar Nijar. Ga Sheikh Yakubu Yahaya.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Duk in kaga wannan rigingimun da suke faruwa, sai mun yaki wani sannan mu samu iskan shaka. Filin gini yayi mana kadan ne, dazuzzukan nan fallau inda za ka yi noma, ka yi gini, ka yi abinda sun mana kadan ne, da za mu ce sai mun yaki wani sannan mu iya samun wurin zama ko abin nan. Arzikinka wanda Allah ya rubuta maka zaka samu daga tun daga tsirar da ka bu duniya har ka bar duniya akwai hannun wani a ciki ballantana ya zama ya toshe maka kafa ko ni akwai hannun wani a arziki na da Allah ya rubuta mini tun daga farkon zuwa na duniya har zuwa karshe wanda zai sa hannu ko ya rage ko ya hana ko ya dakile shi kaga duk wannan in ka duba za ka ga cewa to ainihin kawai tsaban son zuciya ne a'a akwai wasu mutane wanda su ba addini ya dame su ba babun su da addini abin da ya dame su shine menene za su samu na duniya ko mukani ko tarkace in mukani ne sai a ce to ai yarbawa sun fi samun makamai dan me dan arewa shi bai samu ba sai dan kudu maso yamma ko kuma ibo sun fi samun makamai dan me ibo zai samu makami iri kaza da kaza shi ko dan arewa bai samu ko kuma yan arewa su suke da shugaba shugaban kasa da sali ko wani abu kama da haka dan menene zai zama su kadai ke da komai da komai ga ba magana addini bane magana me zan samu ne magana duniya ce magana biyan bukata ne kuma ta waɗannan masu da'awan addini suna cewa wai suna addini da musulmi da kirista da bayahude ne da wane ne ba wanda addinin sa ya halasta masa ya zubar da jini ba wanda addinin sa ya halasta masa ya kwashe dukiyar al'umma amma kuma abin da ke faruwa kenan musulmi ke kashe musulmi ko ya kashe kirista ko kirista ya kashe musulmi ko kirista ya kashe kirista ko haka dai gashi nan dan an dubi matsalan Fulani da makiyaya bai kamata a samu rashin jituwa tsakanin Fulani da makiyaya ba ko ba komai a tarihin kasar nan yadda muka fahimta tun kamun zuwan Bature zamu ga cewa su mazauna wannan yanki na arewa wanda galibin su Hausawa ne to su ne kaman masu masaukin baki su suke da kasa su suke da wurin noma su kuma Fulani waɗanda galibin su ba suna zama wuri ɗaya bane suna yawatawa ne amma in suka ga wuri yayi musu sukan zauna su suka zo mana anan da arziki na kiwo da kuma ilimi na addini musamman saka bai kamata a ce da masu masaukin baki da waɗanda suka kawo alheri kuma ana rigima ba bai dace ba saboda haka Fulani ya kamata su zama sun dauki matsayin su na manya su kuma waɗannan a matsayin su na masu masauki su ya kamata a mutunta juna mu da a tunaninmu bamu taba tsammanin ko shedan zai iya hada Fulani da mazauna wannan yanki musamman Hausawa wanda su ne manoma galiban bamu taba tsammanin ko shedan zai iya hada su ba saboda an riga an cudanya an zama abu guda manoma da ku da Fulani ku sa hankali da kyau ku lura ku gani ya kamata Fulani da manoma su yi ma kansu fada shi wannan da ake da noman nan da ake ana yin shi ne don rayuwa ta ci gaba ya zama to ainihin ci gaban rayuwa ne in kun tafi kun bar ƴaƴanku da jikokinku su waɗannan ƴaƴan da jikokin za su alkinta abin da kuka bari kamar yadda aka bar muku kuma kuka ci gaba da shi to in ya zama kuma an samu irin wannan to a ina ne za a tsuguna ayi noma a ina ne kuma za a tsuguna ayi kiwo in ya zo kaga shikenan sai zama an wayi gari kawai duk abubuwa sun tabarbare ba mai ce ma wani bari ba mai ganin mutuncin wani ba mai ganin girman wani sai kuma a wayi gari an biya bukatan waɗansu wa Allah waɗanda suke da guri na su haifar da irin wannan don su cimma wata manufa a boye.
Shi ma rabaran Numawo ya ce.
Ina salama ga dukkan masu sauraro daidai wannan lokaci ko da ma musulmi ko kuma krista waɗanda suke sauraron mu kuma suna dama da zarafi na su sauraro mu kamar haka. Abinda zan iya kira ga ƴan uwa musulmi da kuma ƴan uwa krista. Mu kusanci juna. Domin wani lokaci idan aka san juna ku yana taimaka domin a kyautata zaman lafiya. Wani lokaci nisa da junanmu, rashin sanin junanmu yana sa mu yi abubuwa da suke kawo tashin hankali. Wanda kuma naugani da ta ganewa a cikin kowaɗannan addinai ko kristanci ne ko musulunci ne babu ko a cikin alkur'ani ko kuma a cikin kristanci inda ake kiranmu game tashin hankali ko kuma nuna tashin hankali. Don haka kiranmu ga ƴan uwa waɗanda suke ƴan uwanmu musulmi da krista mu kyautata zaman lafiya idan babu zaman lafiya babu ci gaban ƙasa yana da kyau ƴan uwa na Najeriya musulmi ƴan uwa krista na Najeriya da ƴan uwa na Niger musulmi da ƴan uwa na Niger krista mu kyautata zaman lafiya na tabbata Allah yana ƙaunar Najeriya na tabbata Allah yana ƙaunar Niger kuma na tabbata nufin Allah ne mu zauna a cikin lafiya da ba nufin Allah bane Allah yana da izini da dama ya halitta yanki na musulmi kawai kadai Allah yana da izini yana da dama da zarafi ya halitta yanki na krista kadai idan zamu yi yaki wai wani ya ise mu Allah yaki ne koko shi Allah kasashe ne a cikin littafi mai tsarki na siyaci hannun Allah ba kasashe bane da zai yi aiki dan haka idan zamu yi tunanin mu zamu je mu yi mu Allah yaki muna daukar Allah bai isa ba shi kasashe ne wannan ba tunani bane nagari, muyi tunanin za mu fanshi Allah ko za mu kare Allah ko za mu yi ma Allah yaki. Koda kai Kirista ne, koda kai musulmi ne, baka isa ba kai ma Allah yaki. Domin Allah ya isa kansa, Allah shi cikakke ne, ba rabi da rabi bane, kuma duk abin da Allah ya fara yana cika shi. Da haka mai tsammanin mu za mu yi ma Allah yaki saboda wannan dalili ko wancan dalili, wannan kuntata ma Allah ne, kuma wannan kamar me zan iya cewa, wato kamar muna takaitar da Allah ne, muna cewa Allah baka isa ba kai kaza, Allah baka isa ba kai wannan, Allah baka isa ba kai wancan. Da haka dan Allah a saki tunani, idan muka saki tunanin mu muka ce mu karfa zaman lafiya, na tabbata duniya za ta je Afirka, kuma duniya za ta je Niger da Najeriya domin ta nemi abin da take bukata saboda Allah ya bada shi a cikin kasashen nan. Nagode, bari Ubangiji kuma ya sa mu sauraron ku albarka, ya kuma iya canza tunaninku, da yake shi mai iko ne, mai ikon masu iko, kuma shi mai komi ne kuma mai kowa.
Tunan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya, sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
To a gaida Ibrahim Kalma Sigarba, to jama'a shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a nan birnin Washington DC, wanda yanzu agogon muke cewa karfe 5 saura minti 4. Yanzu kuma sai
wasanni a takaice.
Kungiyar kallon kafar mata ta Najeriya, wato Super Falcons, ta shaka shi a hannun takwarorin su na kasar Faransa da ci 8 da nema a wasan sada zumunci da suka buga a daren jiya. Wannan kashin shine na farko da ƴan matan suka sha a gargashin jagorancin sabon kocin su Thomas Denabe, kuma wannan ne karo na uku a tarihi da suka sha irin wannan mummunan kashin na ci 8 da nema, bayan da kasar Norway ta ragargaza ta da irin haka a shekara ta 1995 da kuma kasar Jamus ita ko a shekara ta 2010. To sai dai kuma wannan ne wasan farko da ƴan wasan mata na Najeriya suka hadu suka fafata tun sa'ad da suka lashe gasar cin kofin nahiyar Afrika shekaru biyu da suka gabata a kasar Kamaru. A kasar Jamus, kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich ta sami lashe gasar Bundesliga ta kasar karo na 6 a jere, bayan da a yau ta yi waiwayin baya ta doke Augsburg da ci 4-1. Kungiyar ta lashe gasar ne a mako na 29 tare da sauran wasanni 5 da suka rage a kakar wasannin. Bayern din tana saman teburin gasar ne da maki 72 tare da bambancin maki 20 tsakaninta da Schalke 04 da ke binta. A Ingila kuma murna ce ta koma ciki ga kungiyar Manchester City, wacce ta soma murnan lashe kofin gasar Premier ta bana, to amma takwararta Manchester United ta taka mata birki a karawar tasu da ta yi zafin gaske a yau. City din da ke karbar bakuncin wasan tana bukatar nasara ne a wasan domin samun tabbacin zamowa zakarun gasar na bana. To kuwa ta sami wannan damar sa'ad da minti na 25 captain dinta Vincent Kompany ya zura kwallo daka, kafin bayan mintuna 5 kuma Gundogan ya jefa mata kwallo ta biyu, yanayin da ya jefa a filin wasan cikin ihu da sowa. To sai dai lamarin ya sauya a rabin lokacin wasan na biyu, inda dan wasan United Paul Pogba ya zura kwallaye biyu da suka farke kwallayen City din, kare daga bisani kuma United din ta kara zura kwallo ta uku wanda ya sa ta yi galaba a wasan. Yanzu dai City za ta jira samun nasara a Tottenham a mako mai zuwa, inda kuma take fatan a doke United domin ta saka hular sarki ta lashe gasar ta Premier ta bana. A kasar Spain, coachin kungiyar Real Madrid Zinedine Zidane ya ce ba za su shiryawa jagororin teburin gasar La Liga wato Barcelona tarbon karramawa ba idan har an tabbatar da Barcelona din a zaman zakarun gasar na bana kafin karon battar karfe da za su yi a watan gobe. Murtala Faruk Sanyin na Muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
To madalla a gaida Murtala, da wannan ko muka zo ga shirin mu na karshe, labarai a takaice.
‘Yan sanda a birnin Munster da ke Jamus sun ce wata mota ta kutsa cikin wani cincirindon jama’a, lamarin da ya kai ga mutuwar wasu mutane tare da jikkata wasu da dama. ‘Yan sandan yankin sun aiki da saƙon Twitter suna cewa an samu asarar rayuka da kuma waɗanda suka jikkata. Sun kuma gargaɗi ga jama’a da su guji yin rigamalan masallaci kan wannan lamari wajen ayyana haɗarin a matsayin harin ta’addanci, domin a cewar ‘yan sandan lamarin bai jima da faruwa ba.
To madalla, masu sauraron mu da wannan muka karshen shirin namu na yau baki daya, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin
Mahmud Lalo
da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Salaman Abu wanda ya bada umarni, da ma injiniyan mu na yau Mr. David, ni Sarfil Hashin kuma ke cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.